sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Za iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Asabar 6 ga watan Afrilu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, za ku ji tattaunawar da wakilin muryar Amurka ya yi da wani masani akan tattalin arziki akan jawaban da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi a taron da ya halarta na tattalin arziki a babban birnin kasar Jordan. Sannan za ku ji hirar da abokin aiki na Baba Yakubu Makeri ya yi da Dr. Faisal Umar Kaita na sashen karatu da tsara birane da yankuna na Jami'ar Ahmad Bello a Zaria akan wani taron masana da ya halarta akan alaka aikata laifuka da talauci da aka yi a nan birnin Washington DC. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirin sa na jawabai daga dattawa. Daga bisani muna tafe da labaran wasanni, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Fada ya barke a jiya Juma'a a kewayen babban birnin kasar Libya Tripoli jim kadan bayan da babban sakataren majalisar dinkin duniya wanda ya kwashe kusan kwanaki uku a kasar domin kira a tsagaita wuta ya bar kasar. Na bar kasar Libya cike da damuwa da bacin rai, inji Antonio Guterres yayin da yake barin birnin Benghazi mai tashar jirgin ruwa dake arewacin kasar a jiya Juma'a. Yace duk da haka yana kyau zaton za a yi nasarar kawo ƙarshen zubda jini da ake yi a cikin kewayen Tripoli. Rundunoni da ke ƙarƙashin General Khalifa Haftar da ke rike da ɓangaren gabashin ƙasar suna dannawa zuwa cikin babban birnin ƙasar, wanda rundunar zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai bada goyon baya ga Majalisar Shugaban Ƙasa da Prime Minister Fayez al-Sarrai suke rike da shi. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce hukumarsa ta himmantu wurin samar da matsalar siyasa. Ko shakka babu, 'yan Libya sun cancanci zaman lafiya da tsaro da ci gaba da kuma mutunta 'yancinsu, inji Guterres. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai wa jami'an sintiri a kan iyakar Amurka da Mexico ziyara. A cikin wani daki cike da jami'an sintirin da ke kan iyakar da wakilan majalisar tarayya da bayan gwamnatinsa, Trump ya yaba wa nasara da aka samu akan hana mutane shiga kasar ta hanyar gina katanga akan iyakar. Tsarin ya yi inganci, Trump yana nufin tsarin hukumar fice da shige ta kasar. Ya ce ya kamata mu faɗa musu cewa ba za mu karɓe su a cikin kasar ba, kuma ya ce za mu sa ido akan wannan batu. Da yake ci gaba da bayani, shugaban kasar ya ce mutane suna son su shiga Amurka ne saboda wata manufa ɗaya zuwa biyu. Ya ce manufa ta ɗaya ita ce saboda kasar tamu tana samun ci gaba, wasu kuma suna neman su shigo kasar ne saboda su shirya mana cuta. Ya ce wasu mutane suna son su shigo kuma bai kamata a ba su dama su shigo ba kamar 'yan banga da sauransu. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya sanar da wasu sabbin takunkumai a jiya Juma'a akan wasu jiragen ruwa mallakar kamfanin mai ta kasar Venezuela 34 da wasu kamfanoni guda biyu da ke aiki da danyen mai zuwa kasar Cuba. Pence ya yi wannan sanarwa ce yayin da yake bada jawabi a jami'ar Rice da ke Texas. Ya ce man Venezuela na al'umman kasar ne. Venezuela a halin yanzu tana fama da matsalolin kayan taimako da tashin farashin kaya da kuma karancin abinci da ruwa da ma na wutar lantarki. sabbin takunkuman yana cikin kokarin da Amurka take yi wajen yin waje da shugaban Venezuela Nicolas Maduro domin baiwa shugaban ɗan adawa Juan Guaido dama wanda Amurka da wasu kasashen duniya 50 suka amince da shi a matsayin shugaban kasar na gaskiya. Kasar Kamaru ta jibge jami'an tsaro domin daukar matakai akan masu zanga-zanga nema a sako wasu mutane 150 na ƴan jam'iyyar adawa ciki har da shugaban jam'iyyar adawa Maurice Kamto wanda shine yace ya lashe zaben shugaban kasa na watan Oktoba amma ba da dadin shugaban kasar Paul Biya ba. Kamto da ya kwashe sama da watanni biyu a gidan yari tare da magoya bayansa yace a sake shi ba tare da gindaye wasu sharuɗa ba. Babban birnin kasar Kamaru Yaounde ya yi shiru da safiyar yau Asabar yayin da ake zaman fargaba inda mazauna birnin suke ci gaba da ayyukan su na yau da kullum karkashin kulawan jami'an tsaro. An jibge rabin rundunan ne a kusa da helkwatan jam'iyyar adawa ta Cameroon Renaissance Movement ta Maurice Kamto. Ministan harkokin babban birnin Paul Atanga Nji ya ce an zuba jami'an tsaron ne domin ba da kariya ga jama'a daga ayyukan ƴan jam'iyyar adawa da suke neman jefa ƙasar cikin rikici.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A cikin jawaban da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi a taron tattalin arziki da ya halarta a babban birnin kasar Jordan, shugaban ya yi jawabi akan matsalolin da ke ta kawo tashe-tashen hankula da ta'addanci da tattalin arziki da rashin samar da ayyukan yi da walwala da kuma bunƙasa rayuwar al'umma. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tattauna da Farfesa Nazifi Abdullahi Darma, masani kuma ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma malami a Jami'ar Abuja.
Shugaba Muhammadu Buhari wanda ke halartar taron tattalin arziki na Gabas ta Tsakiya da kuma Afirka ta Arewa yayi wani babban jawabi inda yake nuni da cewar matsaloli na tattalin arziki da rashin samar da ayyukan yi da walwala ko kuma bunƙasa rayuwar al'umma na gaba-gaba a jerin matsalolin da ke kawo tashe-tashen hankula na ta'addanci musamman matsaloli na Boko Haram da sauran irin waɗannan ƙungiyoyi da ke ƙasashen duniya daban-daban. Shugaba Buhari ya yi wannan jawabin ne dai a lokacin da yake gabatar da kasida ta musamman akan tsokacin da ya yi na matsalolin da suke kawo ta'addanci a ƙasashe masu tasowa musamman a Najeriya. Farfesa Nazifi Abdullahi Darma ƙwararre ne akan sha'anin tattalin arziki kuma malami a Jami'ar Abuja ya yi mun ƙarin haske dangane da muhimmancin wannan taron da kuma nazari akan jawabi na Shugaba Muhammadu Buhari.
Shekara da shekaru mafi yawancin kasashen Afirka kullun tunaninsu shine su yi hurɗa da kasashen Turai ko Asiya, to amma in ka kula gaskiya waɗansu kasashen Afirka sun samu cigaban tattalin arziki da kuma tsare-tsare waɗanda waɗansu kasashen Afirka za su iya koya daga gurinsu. Saboda haka wannan taro yana da muhimmanci yanda za a iya yaɗa bayanan nasarori da aka samu na tattalin arziki a tsakanin kasashen Afirka inda waɗansu kasashen za su iya kwaikwayo.
Akwai magana da Shugaba Buhari ya na cewar arziki ne bai wadatu ya bazu aka jawo kusan kowa da kowa ya shigo cikin ayyuka na cin moyar gwamnati domin samar da aikin yi da yin walwala da samun wadata ya kawo matsaloli na rashin tsaro. Wani ƙarin haske za ka yi dangane da wannan ɓangaren da Shugaba Buhari ya taɓa?
Ito ba yadda za ka samu wato ƙasa mai sama da mutum miliyan 190 a ce kuma kusan sama da kashi 20 na matasanta ba su da aikin yi, wanda idan ka ɗauki wannan zai baka wajen alƙalama na sama da mutum miliyan 30 ka yi tsammanin cewa za a samu zaman lafiya. Idan mutane ba su da damar samun abin yi da kuma samun walwala da kuɗi a hannunsu, to lalle za su iya shiga tashin hankali da tsagiranci da rigingimu wanda zai sa kowa ya kasa zaman lafiya musamman waɗanda ma suke ganin suna da hali.
Kana ganin kamar Najeriya ta hau tafarki na kawo zaman lafiya da zai kawo wadatar arziki.
To, za a iya cewa mun hautar ba amma ba mu hau ba. Mun hautar ba saboda in ka kula mafi yawancin lokuta gwamnatin tarayya tana da tsare-tsare masu kyau. To, amma a ƙasa kamar Najeriya inda kake da matakan gwamnati na gwamnatin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi, idan ba a samu hubbasa daga gwamnatocin jihohi musamman na arewa ba, to babu yadda za a ce a yi maganin tashin hankali da rashin zaman lafiya da ake yi, sai har ya zama cewa babban arziki da Allah ya ba arewa, wanda shine aikin noma da ma'adanai, gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi da 'yan kasuwa da 'yan boko su haɗa kai da gwamnatin tarayya a ga wani sabon tsari za a yi, a fito da ayyukan yi da kuma arziki da yake wannan bangarori, wanda zai sa matasan mu da yawa da suke zaman banza su samu abin yi, wanda kaga kai maganin rashin zaman lafiya da aikata ta'addanci da kuma laifuffuka.
Professor Nazifi Abdullahi Darma kenan, kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, an gudanar da wani taron masana akan alakar aikata laifuka da talauci a nan Washington DC, inda mahalarta daga sassa daban-daban na duniya suka gabatar da kasidu akan hanyar magance matsalolin shirya miyagun ayyuka a kasashen duniya. Dr. Faisal Umar na sashen karatun tsara birane da yankuna na Jami'ar Ahmad Bello a Zaria yana cikin mahalarta taron daga Najeriya, inda kuma yayi wa abokin aiki na Baba Yakubu Makeri ƙarin bayani a wata hira da yayi da mu.
Kasidar da na gabatar ita ce akan wani aiki da muke yi na bincike kan relationship between the linkages between crime,
alaka
da laihuhuka, yanayin zamantakewa, livelihood da urban poverty, wato
talauci
a birane. So abinda muke magana a kai shine akwai wata alaka da yin laihuhuka da talauci da kuma yanayin zamantakewa. So in za a duba wannan alaƙai, za a iya gano bakin zaren yadda za a magance wa'annan matsaloli da muke fama da su.
To, bincikenku akan me ya ta'allaka ganin irin abubuwa da suke faruwa a Najeriya a cikin wannan lokaci, ga rashin tsaro, duk ayyuka ne na laifi, ga masu garkuwa da mutane, duk ayyuka ne na laifi, ga 'yan damfara, ga masu cin hanci da rashawa, ke da wani laifi ne wannan nazari ko bincike za ku ya maida hankali a kai sosai?
Tabbas duk waɗannan abubuwan da ka lissafo laihuhuka ne, amma mu irin laihukan da muke dubawa kamar irin laihuka ne na 'yan sace-sace da ta'adi da matasa ke yi a cikin unguwanni, ba irin wa'ancan manyan laihukan ba, haka na satan mutane haka da sauransu.
To, kaka banta fa an ce wai ɓarawo raƙumi da ɗan saƙo ya fara.
Tabbas haka ne, shi bincike haka na laihuka dama ya nuna cewa da kaɗan-kaɗan ake farawa. To, in aka yi mu abinda muke cewa shine in har za a gyara cikin gida, za a gyara na ƙasan, to abin ba zai escalating bai koma har waje har a fara manya. Cikin unguwanni za ka ga mutane matasa na 'yan sace-sace ana su daba da sauransu. Amma wani abin da ba a saba gani ba ko ba a saba yi ba shine wanda muka yi na magana da su masu gudanar da laihin kansu, matasa wa'anda ke aikata laihukuka, su suma kansu an yi magana da su don a bincika a ga me ke jefa su cikin wa'annan halaye.
To, kun taɓa wani abu game da bangar siyasa, yanda ake amfani da matasa?
To, bangar siyasa wannan binciken namu na yanzu bai taɓa da ita ba, amma yayin gudanar da binciken mun zo mun yi coming across da mutane wa'anda suka yi ta magana akan bangar siyasa da kuma rawar da 'yan siyasa ke takawa wajen lalata matasan su shiga cikin yin laihuhuka. To, abin ya jawo hankalin matuƙa saboda ba maganganu bane wanda muka je mu bincika, amma yayin gudanar da binciken sai maganganun suka dinga fitowa
Dr. Faisal Umar Kaita kenan a hirarsa da Baba Yakubu Makeri. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. To yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Ishaq Yusuf Muhammad Almadani wanda ke garin Kaduna, da Pasto Yohana Aliyu na makarantar Pastoci da ke garin Bayara a jihar Bauchi, wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabinsa ga Sheikh Almadani.
To bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ishaq Yunus Muhammad daga nan Kaduna State arewacin Najeriya. Abinda nake so in faɗa dangane da ƴan uwana mazauna arewacin Najeriya musulmi da krista baki daya, watan abin da ya kamata mu gane shine babu mutumin da ke zaune face yana buƙatar cin nasara, babu mutumin da ke neman cin nasara face ci gaba daga inda yake zuwa wani bagire wanda ya wuce nashin, sannan bayan haka wannan baya samuwa a lokaci guda. Dabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan ƙasa, komai a hankali yake zuwa. Saboda haka yunkuri a lokaci guda ka ce kana buƙatar sai kaza ya faru, ba a taɓa samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu. Allahumma sai ta hanyar annabawa, ita ko sai idan mu'jiza ce. Amma ɗabi'a ta sunnar Allah akan yi shuka ne, sannan a yi ruwa, a yi fari, a yi maimai, sannan kuma a dawo a girbe, a shanya ya bushe, sannan ya amfana ga al'umma a ɗiba a je a ci a gida. So da ka ƴan uwa na bayin Allah, nasara ta Allah ce na hannunsa, kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so, sannan a lokacin da ta dace, sannan a lokacin da al'umma suke cikin tsananin bukatarta. So da ka ƴan uwa na baki daya, abin da ke zama wajibi a kanmu shine mu haɗa kai mu nemi wannan nasara. Abin da Allah ya yi mana alƙawari a kai shine za mu samu wannan nasara, amma idan mu bagiranta. Sharuɗan samun nasara ko kuma wajibin samun nasara Allah ne ke faɗi a cikin Alƙur'ani mai girma, yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, tabbas ne a kaina kanmu inji Ubangiji mu taimaka masu imani a duniya. Wannan taimakon ba na jiya ba, ba shekarun jiya ba, har gobe hajjibi duk al'umma suka tsaya maka Ubangijin su Allah na ba su taimako. Sannan abu na gaba shine watan banda wannan samun taimako, abu na gaba shine watan gina ƙasa ko raya ta ko samun cin nasara a cikinta ba yana dogaro bane kadai akan shugabanni, dukkan wanda Allah ya bashi wata hikima, wani irin dabara ko wata irin dukiya, to Ubangiji yana buƙatar wannan kayan don ai aiki da su wajen yada wannan al'umma. To da ka samu a zamanin Muhammad sallallahu alaihi wasallama, akwai mutumin da ke zuwa yace mazo Allah bani da abin da yi, yace wannan mayafin naka fa, yace to a saida shi, sai a saida shi, sai a bashi kayan a ce yaje ya nemo aiki. Sannan ƴan kasuwa na wancan bagiran, na wancan zamanin, sukan ba da jari ga ƙananan ƴan kasuwa, wannan ba cikin gwamnati ake yin shi ba, a gefe daya. Shi yasa har Bukhari ya yi babi babba, babin alaka tsakanin manyan ƴan kasuwa da ƙanana. Sannan banda wannan haka tsakanin manoma, mai karamar gona da mai bar gona, idan mai karamar gona aka noma aka samu fari ya cinye tashi, sai masu manya su taimaka mai da iri, su taimaka mai da abin da zai iya rayuwa da shi a wannan shekara, baɗi idan an sake ruwan sama ya ƙara noma domin a wanye lafiya. Haka iyaye mu so koya mana, haka dangi mu so koya mana, haka kanin mu so koya mana a birane daban-daban, musamman ma dai arewacin Najeriya. Za ka ga mutum idan ya noma ta bushe, sai a huda kofar ta bayan gidansa don kada matarsa ma ta sani, a daga rumbunsa sai an cika da hatsi, don idan mace ta gane baka da shirin a rena ka, to ba za ma a barin ma ta sani ba, sai an cika rumbunka tukunna abinci, sai ta ga kauta ce a miko, sai a miko mata. Duk wannan waɗansu irin kaya ne wanda da za mu yi aiki da su mu samu taimakon juna akan haka, da musulmai da waɗanda ba musulmai ba, babu shakka da kyakkyawan tsammani ga Ubangiji na za mu samu zaman lafiya, za mu samu ci gaba, za mu samu dagewa, za mu samu gogoriyo da kasashen da ake tsammanin sun waye ko sun ci gaba. Dan nake so in dakata zuwa dan wani lokaci nan gaba idan Allah ta'ala ya kara bani ikon dawowa da fatan Allah ta'ala ya albarkaci wannan gidan radio mai albarka kuma ya sanya mu wa'annan masu aiki istikama ya kuma sanya mu komo su gidan aljanna Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu ya sanya mu a gidan aljanna baki da ya gafarta mu iyayen mu da malaman mu da ƴan uwan mu da suke mana hidima wajen dora mu akan titin zama mutane a duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
shi ma pastor Yohana Aliyu ya ce
manya-manya addinai da muke da su kristo da musulunci muna kira ne cewa mun san Allah amma sanin Allah da muke yi a fatan bakin mu ne tsakani da Allah zuciyar mu ba imani shi idan kana kira ne cewa kana da addini kuma ka san Allah ka yi imani da Allah ka sani akwai mutuwa kuma akwai ranar shari'a me zai kai ka ka je kai hari ka kashe ran wanda bai ci ba bai gani ba ka lalatar da dukiyar gidansa kuma yana so in jawo hankalin mu ko kristo ne yau ya fito yace shi fa zai mulkin Najeriya ba tare da musulmai ba wannan kristo bai adalci ma kansa ba kuma ba zai kai labari haka kazalika duk wani wanda yake jin cewa shi musulmi ne zai yi shugabanci a Najeriya ba tare da kristocin Najeriya ba zai ware su a gefe zai samu matsala domin ya riga ya wuce gona da iri kai baka fi Allah ba Allah da ya ajiye mu yace mu zauna tare ne komai namu tare kowa yayi addinin sa addinin da kai dama kake bukata kai addinin ya shafi zancen tsakanin ka da Ubangiji yadda zaka shirye makoman ka amma zancen wai ka nuna wariya game da sashin mulki saboda kana ga zaka yi amfani da wannan domin kai ka sami biyan bukatan kanka to kana jefa kasa ne a cikin wani yanayi kana kuma so ka sa mutane a cikin damuwa kuma Allah zai tambaye alhakin jinin mutane wata rana a wuyanka kai da kai dalilan da aka zuba ji saboda haka ina jan hankalin gaba daya da kowa a Najeriya musamman a yankin mu na arewa mu yi hankali da irin wannan rayuwa da muka koma ciki rayuwar da baya da tushe rayuwar da bamu same shi daga farko ba mu koma mu ci gaba da zamantakewa irin namu na da ba tare da tsangoma ba tare da nuna bambancin addini ko kuwa kabilanci ba kuma waɗanda Allah ya riga ya dora su a matsayin mulki ko kana arewa ne ko kana kudu ina kira gare ka ka tuna cewa wata rana zaka mutu saboda haka kowane mulki ko da shekara nawa ne Allah ya ɗeba maka ko aka yi maka zaka mutu wata rana zaka koma ga mulkinka kuma dole ne zaka bada lissafin irin mulkin da kai na shugabancin jama'a saboda haka zancen maganan kashe-kashe da maganan ko mu ci ko mu so duwo da ya fiye a cikin siyasar Najeriya da muke yi a yanzu cewa ko mutane na so ko ba a so sai mun yi mulki to wannan daga shedan ne saboda haka ina kira da duk wanda yake kishin Najeriya yake kuma kishin kasarsa in ka fadi a mulki ka rungumi kaddara cewa lallai Allah bai nufe ni dan ci gaba da mulkin nan ba in kana da damuwa da jama'a ka koma mana ka gyara damuwan da jama'a wani karo za su zabe ka ka koma ka ci gaba da shugabanci amma idan kana cewa ko jama'a su ki ko ba su yarda ba tunda ina tafiya tare da karfin iko zan kama an karya to in ka karya kai ma Allah zai karya ka domin ka sani cewa Allah shine sarkin sarakuna shine kuma mai mulkin dukan duniya saboda haka komai mulkin da zaka yi Allah yana sama da kai saboda haka jama'a su ne da sun kuza an zubar da rayukan ƴan Najeriya da yawa mutane sun mutu kuma abin da yake damu na duk yawanci zancen hare-hare ga matsalan Boko Haram ana fama da shi a ƙasar nan ya ci cuwa an waye gari an ce tsakanin Fulani da sauran kabilu ba zaman lafiya ina waɗannan abubuwa suka fito tuka duk waɗannan abubuwa sun ta'allaka ne akan irin siyasa da ƴan siyasa suka shigo da shi domin su warga ga kan yana Najeriya su rarraba kaunan mu domin su yi mana irin mulki da su suke so wanda ba ta Allah saboda haka ina tabbatar mana idan ba mun koma ga Allah ba mun ci gaba da irin wannan to muna cikin hasari a ƙarshe duka ina so in faɗa ma mu shugabanni akwai labarin wani annabi da ake kiransa Bal'amu a littafi mai tsarki Bal'amu an gaya masa cewa za a bashi ladan kuɗi domin ya je aikata mugunta Bal'amu ya ce aka ce masa Ubangiji Allah ya bayyana masa ya ce kada ka tafi amma saboda an masa alkawarin kuɗi mai yawa ya kama hanya ya je domin ya aikata abin da zai har ma jakan da yake tafiya a kai an nuna mata danja jakan ta ga takofi Allah ya sa mala'ika ya tsare shi amma saboda idonsa ya ruhu saboda kaunar dukiya da neman abin duniya wannan ya sa Bal'amu ya nemi ya halaka kansa kuma daga karshe ya karbe wannan ladan mugunta din ya ci karshensa kuma an kashe shi da takobi saboda haka duk wani shugaban addini da ba zai iya fita ya faɗi gaskiya ma jama'an da suke karkashin sa ba zai buye a bayan kudi da ake bashi domin ya tara arzikin wannan duniya to ya sani takobi yana gaban shi za a kashe rayukan mutane shi ma kuma Allah zai hukunta shi zai muka kuma kai da kake ganin cewa kana da komai waɗanda za ka iya tsaron kanka a matsayinka na Allah ya riga ya baka shugabanci ba wanda ba za ka taka shi ba to akwai shugabanni da suka gabata muna da shi a tarihi sun yi wurin waɗannan abubuwa ba su sha lafiya ba kuma ina da jan hankalinmu har yanzu mu gane da cewa fa kai da kake shugaban addini kai wakilin Allah ne Allah ya ajiye ka ka faɗakar da mutane game da irin hali da ya kamata mutane da kuma ɗabi'u masu kyau mutane su yi rayuwa a kai saboda su kyautata makoman su ran da suka koma gaban Allah.
Haka dai, to nan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Dan wasan kwallon kungiyar Udinese William Trost Ekong ya bayyana canza kasar buga wasa da yayi daga kasar Netherlands zuwa buga wa kasarsa ta asali wato Nigeria da cewa shine abu mafi muhimmanci da ya taba yi a rayuwarsa ta kwallon kafa wani dan Nigeria ne ya haifi Ekong tare da matarsa yar kasar ta Holland ya kuma buga wa kasar wasa a matakin matasa kafin ya canja kasa zuwa Nigeria bayan lashe lambar tagulla da Nigeria a gasar wasannin Olympics na shekara ta 2016 da kuma wakiltar kasar a gasar cin kofin duniya ta 2018 dan wasan mai shekaru 25 yana cike da fatan bugawa a gasar cin kofin nahiyar Afrika ta shekarar nan ta 2019 a wani labarin kuma matashin dan wasan Chelsea ta Ingila Adrian Akande ya tabbatar da yin matsayar bugawa Nigeria wasa nan gaba kadan mai horar da matasan yan kwallon kasar Manu Garba ya lura sosai da kwazon dan wasan a tsawon mako daya a Abuja babban birnin kasar Akande ya isa Nigeria ne tare da babban abin alfahari domin kuwa yana da kwallaye 30 da ya zura wa matasan kungiyar ta Chelsea a cikin wasanni 42 a can baya dai an ruwaito shugaban hukumar kwallon kasar Amaju Phoenix yana cewa suna bin wata hanya ta musamman wajen farautar yan wasan kasar a daidai lokacin da kungiyoyin da ke fafata gasannin league na cikin gida suka kasa samar da fitattun yan wasan da za su rika wakiltar kasar a nasarar nan ba da jimawa ba kungiyar matasan yan wasan Najeriya yan kasar da shekaru 17 za ta cike ta batse da yan wasa masu takalle daga kasashen ketare shugaban hukumar kwallon kasar India Praful Patel ya kasance dan kasar na farko da ya kasance a cikin kwamitin zartaswa na hukumar kwallon duniya wato FIFA mai wakiltar nahiyar Asia Patel ya lashe kuri'u 38 daga cikin 46 da aka kada a zaben mukamin da aka gudanar a kasar Malaysia inda ya kayar da abokan takararsa har guda 7 mukamin na zama memba a kwamitin na FIFA zai kasance ne tsawon wa'adin shekaru 4 daga shekara ta 2019 zuwa 2023 Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice.
Fada ya barke a jiya Juma'a a kewayen babban birnin kasar Libya Tripoli jim kadan bayan da babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya wanda ya kwashi kusan kwanaki uku a kasar domin kira a tsagaita wuta ya bar kasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai wa jami'an sintiri akan iyakar Amurka da Mexico ziyara. A cikin wani daki cike da jami'an sintirin da ke kan iyakar da wakilan majalisar tarayya da bayan gwamnatinsa Trump ya yaba wa nasara da aka samu akan hana mutane shiga kasar ta hanyar gina katanga akan iyakar Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya sanar da wasu sabbin takunkumai a jiya Juma'a akan wasu jiragen ruwa mallakar kamfanin mai ta kasar Venezuela 34 da wasu kamfanoni guda biyu da ke aiki da danyen mai zuwa kasar Cuba.
da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da CD da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu huta lafiya.